والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجي سواتا الدين المسلم في يومنا ين اللهدي بيرغا وتن جماد الثاني هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دقود أهل داريه دا أربعين دا أكو muna kuma tara ga watan 1 shekara ta 2022. Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na fada mai martaba sarkin Gumel dan ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya. Ya da mu tashi akan hadisi na 4 wanda yake kyautar zaton kuma shine darasi na 7 a cikin littafin. Wannan shida darasi na 6 a cikin littafin na shida ga wata to da Allah mai kwanan wata dide yake ga wani ya ce jaro ya ce shida na hadisin shine na hudu kamar da muka ce Imam An-Nawawi yana riwaye shi daga Abu Abdurrahman kai tsaye yake cewa ana bi Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حديث عن كربه لك أبو عبد الرحمن كما يدمك سأل عادة شيشين إليش صحابي يا شهر جسونا yana kiran shi da alkunya in ya shahara da alkunya yana kiran sa da suna to ga dan Mas'ud ya fi shahara da sunan shi sai ya kira shi da cewa Abu Abdurrahman ita ce alkunya sa shi ma Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu kaga cewa sunan sa Abdullahi dan Mas'ud wallahi dan Mas'ud shi ma na cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu sheda da ilimi ya muku heda da karatun alqur'ani wanda har yana cewa wanda yake so ya ji alqur'ani yana dan yin shi kamar yadda Allah ya saukar da shi to ya nemi Abdullahi ibn Ummi Abd bin Abdullahi dan Mas'ud wanda ya karaso ka ji kwata zuwidi da karatun alqur'ani irin yadda ya sauka tun bai huce ba to ka samu Allah dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda to anan sai ya hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu labari wa huwa as-sadiq al-masduq shi manzo Allah yace shi ne mai gaskiya al-masduq abin gaskatawa wannan siffar guda biyu ba kowa yake iya hada ta a cikin labari ba labari manzo Allah ya bada sai yace to shi manzo Allah na da siffa guda biyu siffa ta as-sadiq duk abin da zai fada shi a karan kanshi to manzon Allah gaskiya yake fada babu shakku akan ta wannan ita ce siffar shi ta as-sadiq yasa ma Allah madaukakin sarki ya masa sheda cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah da kansa ya sheda abinda manzon Allah ya fada gaskiya ne babu son zuciya ba ra'ayi a ciki wa huwa as-sadiq al-masduq fima ukhbira bihi ana kuma gaskata shi shi manzon Allah akan abinda aka bashi labari akwai magana da kai tsaye manzon Allah ke yin ta akwai magana kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayat yake shi ma labari aka bashi sanar da shi akai to ana gaggata shi akan wannan magana din dan haka wani lokacin a hadisi zaka ji an ce maka ai qala Allah azza wa jalla hadisul qudsi ko manzon Allah zai ce Allah ya ce to a irin waɗannan maganganun shi manzon Allah abin gaskatawa ne ko ya dauko maka wani labari a Qur'ani ya ga maka labarin yake a Qur'ani ya dauko ko bai dauko ba ko wata kissa ko ya ce maka wani lokacin fi man kana qablakum cikin waɗanda suke gabaninku wani abu ne Allah ya sanar da shi to irin wanda labarin da manzon Allah zai bada labari ana gaskata shi akan sa wa huwa sadiq bima akhbara bihi al-masduq fima ukhbira bihi in abin da ya bada labari ne as-sadiq in wanda aka bashi labari ne ya gaskata ya kuma bada labari al-masduq to wannan magana da zai fada tana da nauyi ilimin duniya a wannan lokacin bai kai ya gano waɗannan maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai manzon Allah kuma malamai suka ce shi wannan hadisi shine cikon imanin masu imani qadaya masiriya su hadisin yazo yayi abinda duniya za ta fi akan shi aka hukunta duniya shi hadisin yazo yayi magana kuma ana so a gaya wa dan adam cewa ilimin ka idan bai kai ya gano farko ba to bai kai ya gano karshe ba an gaya maka ga yadda Allah ya fari halittarka har yanzu cikin mu ba wanda zai iya bada labari aka hada halitta su har lokacin da aka hura masa rai babu so kenan idan aka baka labari karshen rayuwarka idan ga abin da zai faru wannan bai kamata ka karyata ba dan haka gaibi ne mahab Allah ya tattauna a cikin wannan hadisi din ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna a cikin wannan hadisi din ilimin dan adam bai isa ya kai ba sai dai abinda Allah ya yarda cewa sannu a hankali ilimi ya kai ya fahimce shi ya gane shi amma daidai lokacin da ake ambata hadisin wannan gaibi ne wannan shi yasa aka kira masu imani da cewa rukunin imaninsu akwai yarda da gaibi dan kai sallah kai azumi kai zakka wannan abu ne da kowa zai iya yi amma abinda baka gani ba baka shaida ba a baka labari ka yarda da shi saboda tsagwaren imani da gaggata wanda ya bada labarin wannan shine rukunin imani yasa da aka saukar da alqur'ani farko-farkon ayoyin da zaka karanta bayan summary na alqur'ani din suratul fatiha Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin insha alladhina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke imani da ghaibu so imani da ghaibu kafin in shiga cikin hadisi mutane sun dare gida biyu akwai wanda har yanzu a yan boko suna musun abin da ido bai gani ba ido bai san shi ba ido bai sheda shi ba in dai ba za a iya ta'amuli da shi ba to suna ganin wannan abun ba gaskiya bane wannan arna su suka fi zamiya a nan gobe matsala ta gaibu saboda musulunci ya yarda da gaibu imani ne da gaibu to an shigo da gaiban da kuma babu su a cikin addinin musulunci a bangaren imani da gaibu ne yasa ake wasa da hankalin mutane duk abin da ya tsallake al'ada to mukan bar shi a matsayin karama da wani matsayi yasa za ka ga cewa to duk abin da ya shafi rufa ido abin da ya shafi dabo abin da ya shafi sihiri abin da ya shafi kaza in dai ya tsallake lissafin dan adam sai ga dan adam ya saurin karba saboda an gina musulmi akan imani da gaibu to yasa idan shehu yana so a yi da shi sai a yi wani abu da ya saba da tunanin ko a yi naira ko a yi ruwa ko a yi gobara ko a kashe mutum ko a yi kaza sai a ga wani ƙarfi ne da kuma ba a gano ƙarfin ba to sai a sa a yarda da shi a ce wannan ma aina Allah ne saboda mai bangaren imanin allazina yu'minuna bil ghaibi to imani da gaibu yana da iyaka sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko Allah ya faɗe shi cikin alqur'ani wannan shine gaibun da ake kiran musulmi yayin imani da shi dan haka dan an zo mada wani abu na gaibu ya wuce hankalinka ya wuce tunaninka matsawar ka auna a mizanin shari'a bai kai ba to wannan ba cikin gaibun da ake bukata kai ne dan haka kowaye bacci ya baka labari ya gani a cikin baccinka ko a cikin baccin shi manzon Allah ya ce a karanta kafa 30 inda hali kamarin sau 30 ba abin da zai dan wannan baya cikin gaibun da aka shar'anta wa mutane gaibun an riga an bada labari an wuce so mun koma cikin hadisin yace inna ahadakum yace tabbas dayan wannan yan adam kenan kowa ya ciki yan adam yujma'u khalquhu ana tara halittar shi fi batni ummihi a cikin mahaifiyar shi 40 yawman tsawon kwanaki 40 zan karanta shi a dunkule sai mu dawo mu ga me zamu samu a cikin cikin hadisi din dabbas dayan ku yujma'u khalquhu ana tara halittar shi fi batni ummihi a cikin mahaifiyar shi 40 yawman tsawon kwana 40 nuqfatan yana dugon maniyi thumma yakunu alaqatan mithla zalik sai ya zaman to kwatan kwacin ko sai zaman to gudan jini mithla zalik gurgudan haka shi ma gurgudan kwana 40 thumma yakunu mubghatan sai kuma ya zaman to gudan tsoka ana kiranta mubgha saboda za a iya taune ta zama daya to duk abin da za a tauna shi ne ake kiran shi al mubgha abin da za a yi masa tauna sai ce to sai ya zaman to gudan tsoka mithla zalik shi ma gurgudan haka to idan ya zaman to mani ya zaman to alaka ya koma mubgha 40 sau uku an samu kwana 120 sai Allah ya ce koma da Allah ya ce thumma yursalu ilayhi al malak sai Allah ya turo wa wannan abin da ake tara halitta tashi sai Allah ya turo mai da mala'ika idan mala'ikan ya zo fa yanfuku fihi ruha sai ya hura rai a cikin shi wannan duk abin da aka yi babu rai babu rayuwa yanzu ne rayuwa za ta fara fa yau fuku fihi ruha sai hura masa rai ashe kenan rai wani abu ne da ake iya gani ko Allah ya samar da shi a matsayin shi ma gangar jiki ko wani abu na zahiri ko wani abu da Allah ya bar maka shi sani tun daga shi hura he akai fa yau fuku fihi ruha sai hura masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai kuma a umarce shi da kalmomi guda hudu shi wannan mala'ikan da aka turo cikin mahaifiya cikin mahaifa ya hura rai sai Allah ya sake umartar mala'ikan yayi wasu ayyuka guda hudu kalimat ana iya kiran kalimat a matsayin aiki ana iya kiran kalimat a matsayin jumla ana iya kiran kalimat a matsayin labari ko asida in muka je ƙarshen littafin za a gaya mana kalimatani خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو شي جمله شي amma an kira wata kalima yan wuta idan suka yi musu a ranar gobe alkiyama sai Allah ya ce kalla innaha kalimatun wa qailuha so ko aqida ko labari ko jumla ana iya kiranta kalima to wannan mala'ikan za umarce shi da ayyuka kala hudu bikatbi rizqihi rubutun arzikin wannan ran da ake hada halitta ta yanzu aka hura mata rai za a rubuta arzikin ta da haka da bahawa yake cewa tun ran gini ran zane yau za a gina yau za a zana din bi katbi rizqihi za a rubuta arzikin shi wa ajalihi a rubuta ajalin shi wa amalihi za a umarci mala'ikan ya rubuta ayyukan har ta hawar da muka yi wajen wannan karatun Allah ya rubuta shi kowa na cikin mahaifin shi kuma kowannen mu rana daban-daban ce da lokaci daban-daban kadan ne za a samu wanda aka aike su lokaci dai a cikin wannan masallaci to kowanne mala'ika ya rubuta masa daidai wannan lokacin za mu hada a wannan guri din yana cikin ayyukanmu wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun za kuma a rubuta shi wannan ran mai tabewa ne ko mai rabauta ne Allah ka sa mana cikin masu rabauta Allah dan masauri ya faɗi kashi na farko na labari din shine yadda dan adam ke farawa sai rantsuwa yace fa wallahi nayi rantsuwa da Allah allazi la ilaha ghairuhu allan da babu abin bautawa da gaskiya sai shi sai yace inna ahadakum tabbas dayan kaga bayan ya rantsa kuma sai ya ƙara ƙarfafa labarin da imanin shi da aqidar shi sai yace inna ahadakum wallahi dayan la ya'malu bi amali ahli aljanna zai yi aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna illa zira'un bi zira'i daya ba zira'i ne daga dundunniyar hannu ko gwiwar hannu zuwa tsinin hannu wannan shine ake kira zira'i ko to sai ya kasance tsakanin sa da aljanna bai zira'i ba sai malamai suke cewa wai manzilatan aw ajalan tsakaninka da gidan aljanna taku na manzila guri ko kuma ana nufin rayuwarka ajalinka ma'ana sai ya kasance ajalinka ya zo dab da ƙarshe
ko kuma sai ka zo kofar wuta dab da zaka fada wani ake nufi malamai suka ce ana nufin rayuwa sai rayuwar ka ta zo dab da ƙarfi eh hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance tsakanin sa da aljannar ya ci gari kofa ya rage ya bude fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin sa ya riga ya shi wancan abin da aka rubuta tun yana cikin mahaifiyar shi shaqiyun sai ya taso aikin sa zai fara fa ya'malu bi amali ahli an-nari a daidai wannan lokacin sai yayi aiki irin na ƴan wuta fa ya dakuluha a dauki ransa akan aiki irin na ƴan wuta kuma ya shiga wuta wa inna ahadakum tabbas dayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nari zai rika aiki irin na ƴan wuta hatta ma yakunu har sai ya kasance ba abin da ya kasance bainahu wa bainaha tsakanin shi da wutar illa zira'un kima bai fi zira'i ɗaya tak ba fa yasbiqu alaihi alkitab shi ma wancan littafin kaddara da tsarin da Allah ya rubuta sai ya riga yi shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai yayi aiki irin na al aljanna din fa yadkhuluha sai kuma ya shiga aljanna din rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sai karanta wannan hadisi din har yanzu zamu ga malan ka'ida sai bai fita daga hadisan bukhari da muslim har yanzu yana gina littafin akan bukhari da muslim har yanzu yana gini akan haka tare da zamu tada hadisan da ba sa cikin bukhari da muslim din da haka hadisin kai tsaye ingantacce ne sai abin da zamu tsunta a cikin shi farko da yace inna ahadakum dayan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa wannan kalmar nutfa kamar tsari ne na Imam an-Nawawi kusan du masajiru sunna idan ka koma mata zaka tadda babu wannan nutfa din abinda manzon Allah ya faɗa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman haka lafazin yake wata riwayar inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 layla dare 40 koyini 40 to amma Imam an-Nawawi sai yake so ya gaya maka kafin ka kare yawo a duniyar hadisi akwai riwayar da ta zo da nutfa din kuma tsarin hadisin kamar yana da buƙatar kai a karan kanka ka kaddara nutfa din haka alqur'ani ya ambaci nutfa din shi yasa ya kara ta a wannan gurin nutfa din akwai riwaya guda daya a cikin mu'jam na malaman Abu Bakar al-Isma'ili ko daga cikin malaman hadisi Abu Bakar al-Isma'ili yayi riwaya bisa malaman shi to a cikin malaman shi akwai wanda ya kawo wannan kalma ta nutfa a kuma cikin kanzul ummal fi sunanil aqwal wal af'al an sake imamul hindi ya sake kawo wani hadisi wanda yake dauke da kalmar nutfa ya danganta shi zuwa ga imamul baihaqi da aka to imamun nawawi idan ka samu fa'idar da ba ta cikin bukhari da muslim sai ya kawo maka cewa ana hada halitta tashi nutfa a matsayin kwana 40 din ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ونسوني أكي كرسو أطوار الخلق متى كان حلتا دان أدن كي هوا هري غي زمان حلتا بس وانا حديث متى كيني بداو متنزي زمان تو مني يزمان تو جني يزمان تو صوكا سيكم الله يكرو مسا دا ملائكة كما يدعى القرآن تفتا Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha Allah ya ce ku mutane idan kuna shakku Allah ba zai tashi alkiyama ba wani abin da yake gaban mu kenan ko bai tunatar da mu abin da yake bayan mu yace fa inna khalaqnakum min turabin mu ne muka halitta ku daga turbaya annabi adam thumma min nutfa sannan sai tsarin halitta ya koma daga gudan mani ko daga mani thumma min alaqa manin a hankali ya jirkita ya koma jini thumma min mudgha sannan jinin ya koma mudgha ita wannan mudgha din Allah yace mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa akwai wanda Allah yake gina ta ta koma halitta akwai da kuma Allah baya rubuta mata ta koma halitta din wata zubewa za ta yi
lokacin da ta zama gudan tsoka za ta zube ta fado wata kuma bacin ta zama gudan tsoka za ta zama cikakkiyar halitta har Allah madaukakin sarki ya fito da ita yasa yake wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla sai kuma fitar da ku kuna yan fulullukai yan kananan yara ko yan jarirai duk inda aka matsa za a iya matsa ku rugurugu haka in aka samu wani mai karfi idan ya kama ya matsa babat babat kenan an gama haka Allah ya fada ya ce za a fitar da ku tiflan kuna yan fulullukai yan kananan yara mutsi mutsi haka ko ababan sha'awa ko ababan tausayi ko ababan tsoro ya danganta da mutumin ko wani ya ga dan jindiri abin sha'awa wani kuma aka mika masa yadda jikin sa yana tsama in ya kama kamar zai ballahi ba zai iya taba ba ko in aka samu karamin yaro da take ta fada da uwarta sai an bata wannan abin sha'awa ne kamar ya tsana haka take kallo ko eh kaga a wannan gurin Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku ya ambata sune marahilul khalq a wani gurin kuma Allah ya ambace marahilul khalq zuwa gida guda bakwai wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin annabi adam ko ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ذاك أكتر أن أدن أن يابو متاكي بقيني كافين يتكاء أما تيموت أقول لك تنديكي تربايا akwai lokacin da yake zama gudan mani akwai lokacin da yake zama gudan jini akwai lokacin da yake zama mudgha akwai lokacin da yake zama kashi fa kasanal izama lahman kashin alilba masa nama thumma ansha'nahu khalqan akhar sai Allah ce kuma sai mu fara yi kuma wata halitta ce ta musamman ta daba thumma ansha'nahu khalqan akhar shine ciko na bakwai Allah da ya ga wannan matakan da ya bi da dan adam ya fito da shi sai ya ce fa tabarakallah albarka Allah ta tabbata ahsanul khaliqina mafi kwarewar masu halitta Allah dan Mas'ud ko Allah dan Abba zai ce da ya zo wannan ayar ta bashi wahala wajen fahimtar tafsirin ta fa tabarakallah ahsanul khaliqina to akwai waɗansu masu halitta din ne da Allah ya kira kansa fa tabarakallah ahsanul khaliqina Allah ya ce Allah dan Abba sai tabun alqur'ani to ina wasu masu hadata a cikin alqur'ani sai a to Allah ya fahimci wannan ne ko ya faɗi wannan dan ya nuna isassa a wajen halitta wata ilki rake ramu dauke shi a matsayin halitta karutu masu kera mota da komai da komai to jiye da dan adam ya kai da kerekerensa in ka dauki halittar Allah ka ajjima sai ga ta dan Allah din ta huta abin da dan adam yi kuma ta ilmi halittar ko mai kerekeren to za ka ga akwai abin da yake kwafa cikin halittar Allah madaukakin sarki yasa za ka ga duk masu kerekeren motoci da babura da wane ne suka dauki inspiration a cikin halittun Allah wani babur din za ka ga wata dabbar aka nuna ko wani kwaron aka kera aka yi shi wata motar kai tsaye wata tsuntsuwar ita aka kera aka yi ta wata motar haka za a yi ta yasa yanzu masu dunkunan riga ma sukan fita daji saka kalli tsuntsaye a kalli kabare nan da yalan dinki nan da kaza ko da haka in aka tashi mai babban riga sai ga yadda kaga tsuntsun haka za ka ganshi haka za a yi da riga ya fito ku ana amma fa yayi kyau ne ya hadu da wani abin nan kaina ya hadu da wani designer shi kuma kawai hoton wata halitta ta Allah madaukakin sarai gani sai aka tsara zare shi aka yi wannan abu yasa to duk abin da za ku yi na kere-kere a dauka an karbi a matsayin halitta sai aka ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin babu wanda yake yi halitta irin ta Allah madaukakin sarai yanzu nan dan ka kalle mu nan a masallaci ina ga musamman na kalli bana za a samu masu kusan shekara 70 80 a masallaci kamar su dakta Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama dakta Ahmad Bamba ko ya rasu yana dan shekara 82 amma in ka kalli ginin halittar da Allah mai zaka ga tun a rayuwa akwai ta baiwa da Allah madaukakin sarki ma in aka tarka jihi sai ka ji dan karamin yaro kake magana amma Allah ya tsare muryarsa da Allah a kera mota ta miliyan 80 inda ta yi shekara 80 ana hawanta ya za a same ta duk wannan hototin da ake faɗa grade sai hawan farko bature yayi ta 2022 kafin aje 2030 ta zama abinda za ta zama an gama yayin ta an wuce ta da a garin nan na san lokacin da aka fara samun dan arziki ya fara yawo ta ana sai da karina mai janja goma ana sai da ta 40,000 50 waɗanda suka sai ta kirga ta ake a garin dawana dawana su ne masu janja goma
yanzu ita ce ake yankewa ake daukar taki a kai gona an gama amfani su to amma dai Allah yanzu waye aka yanke shi ake dora masa taki a kai gona kaga tsayuwar halittar Allah tana da bambanci da irin ta mutum sai ta fatabarakallahu ahsanul khaliqin wannan matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi Allah ya tabbatar da su haka Allah ya faɗa malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum afwa Allah ya halice ku mataki bayan mataki to me yasa ba za ku girmama Allah ba me yasa ba za ku girman sa ku yi imani ba an hali ya halice ku mataki a bayan mataki kuma wannan matakin fa duka kowa sai ya ke ta su kuma idan ka fito matakin bai kare ba har yau kana kaza ka koma kaza ka koma kaza har azu sun maradadnahu asfar safili adawa duk abin da kake yi ka fi karfin sa sai ka da ya fi karfin ka da in ka gama samun kuɗi ka ji daɗi hile ka je ka sai naman kaji naman shanu ka zo ka bace a ci ake cire ni yanzu sannan a hankali likita ya ce ka ka ƙara cin jan nama ɗaya kai lokacin ka ya ƙare in an kwana bai ce maka kakkasha suga in an kwana bai ce duk abu mai zaƙi ka daina in an kwana bai ce kakkaci gihiri in an kwana bai ce karkaci magi sannu a hankali gaba abin da yake maka daɗi ya lalace magana ta gaskiya in zaka ci abinci ka ji daɗi ka ci shi yana fresh amma idan tafiya ta yi tafiya he ga karfe 12 na dare ta yi datti da farasa da zai hata yau to wafa ta yau bace tun da karen zai ce an saye ta an dama ta aje ta a daki tana na kwampu to sai ta yi wannan tsamin ta yi fiya wani lokacin har da dan yadar yana gani a ka wannan tsamin shi ne abin da zai iya masa amfani wannan ba lafiya ba ce ba ana nuna dan adam cewa sannu a hankali in ka je Allah zai maida ka inda kake tsammani duk abin da ka fi karfi ya fi karfin ka to wannan gwanintar da tsarawar Allah madaukakin sarki ne sai ya tsara ta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ya ake hadawa ana saka mani Allah sai za a hada shi kuma da mai suka ce akwai mu'jizar ubangiji lokacin da dan adam zai saka mani a cikin matar shi ko a mahaifar matar shi miliyoyi ne suke fitowa na kwayaye ita ma lokacin da ta yi jini ta gama al'adarta za ta sako kwai guda ɗaya zai shiga cikin mahaifarta wannan kwan shine zai yi ta zama yana jiran mani namiji ya zo ya shige ta in aka samu tsawon kwanaki wanda bai zo ba ya shige ta to a wannan manin zai lalace idan ya lalace kuma shine za a zamanto period ɗinta ta sake zagawa sai ta taɗo shi sai ya fito a matsayin da babban abiya ya ba zai amfani ba sai ta yi haila ta kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana shida kwana bakwai in ta gama kuma sai sabo ya zo yana jiran kwannan miji ya zo so lokacin da kwannan mijin zai shiga malamai suka ce wata ita ce ɗabi'a da ta sa za ga duk lokacin da ɗan adam zai yi jima'i musamman lokacin da zai fidda abin da zai fidda ba a kallo ne barantana ce maka kalla ko to za ka kusan duk kofofin jikinsa buɗewa suke ita ma na ta buɗewa wasu malaman suka ce idan ya saka kwayoyin halitta to suna fantsamuwa ne a cikin jikinta akwai wasu abubuwa da za su karkasu cikin jikinta to sannu a hankali Allah zai rika dawo da su yana dawo da su har sai sun sake haduwa dukkansu a cikin mahaifa da kwanda ya riga ya shiga cikin mahaifa kuma a guji ake higa wannan miliyon da aka sako su tsira ake waye zai shiga ya samu wancan kwai ya taka masa kansa in ya taka da karfi ya fige to daga nan ne za a fara samun kwayar halitta duk wanda maninsa ba zai iya gudu ba zai taba iya haihuwa ba a guji ake fita yasa lokacin da su fito tsira ake kamar ana formula 1 ti da gudu yasa rayuwa duk wanda ya tsaya to an wuce shi kenan har lahira haka ne ko wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun duk wanda ya ganshi ana hede tsirewa miliyoyi sannan ya zama mutum dan haka in ka zo lahir duniya ka miƙe kafa to za a wuce ka ne dan haka wannan hadisin yana karanta ma tun daga yanzu rayuwarka da tsira ta fara kuma har a lahira da tsira ne dan haka in ka ga ana rabon aljanna ka jira shehu ya baka banda kai a ciki da kai da shehu riga ya za ku Allah in ka bari shehu ya riga ka gama dan haka duk wanda yake jira shehu ya bashi aljanna to banda shi a shiga aljanna wallahi ba zai samu ba ita aljanna fafutuka ake da fama kuma karka bari musika yasa aka ce idan aka zo aka ce za a tada sallah fa hun gaba aka ce an yi rigaggeniya to ku yi rigaggeniya nan da babanka da malamin ba daga kafa a nan gurin alfarma ce nan gurin da ka babanka zai higa ya taho da sauri malamin ka ya taho da sauri ka tusa ya tusa wanda ya samu ya tsaya wannan babin ba daga kafa a nan gurin wa fi zalika falyatana fatil mutanafisuna wajen Allah gaggawa ake kada ka ce Allah ne na hakura baba ba na a'a Allah ba a masa irin wannan Allah ya gadda gaskai kake babanka da gaskai yake wata karko bin ne hada sai yafe mu amma babanka ya gani ta ya ci girma a barwa yara a'a aljanna ba a barwa yara haka kai ma an ka bar masa ni Allah bai san wannan shi abun hannunsa fafutuka ake sai ya baka amma an ga te ka ci girma ka nuna isa da kasaita ba zai baka ba ai ko kai ne zaka mutun kyauta aka ce ga wannan da dan yatsun sai ka ode anya zaka yi wannan kyautar kwa amma ka ba mutun ka gada hanzari da kuzari ya meka ya karba yana jin dadi to haka Allah yake san kyautar sa so ana rigageliya dan haka rayuwa tsere ce hadisan aka bi su har zuwa lokacin da zai tara halittar ya zamanto nutfa ya zamanto alaka ya zamanto mudgha kuma yursalu ilayhi almalak malabai suka ce wai tartibul akhbar ne ko kuma tartibul waqa'i wani abubuwan sai sun jeri ne sannan Allah zai turo da mala'ika ko kuma mala'ikan ana turo shi kafin waɗannan abubuwan guda uku su kammala zaka samu tarwa da suke nuna cewa tun bayan 40 ta farko kafin ta cika za a turo mala'ika wata a 40 ta biyu wata a 40 ta uku ilimin zamani da muke da akwai a yanzu wanda yake Allah ya bada an sahale akwai na'urori da ake sawa ana lura da lokacin da mani ya shiga har lokacin ya canza za a ga su kuma suna kirgahi ne a satittuka amma dai baya fita daga cikin tsarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma ilimi ne mai zaman kansa a biology ko embryology ko to waɗannan ana faɗar tun daga lokacin da nutfa ta shiga har lokacin da mace za ta aihu shi ake tsadayin a wannan guri din to zaka tada su suna kirgawa bayan sati 1 bayan sati 2 bayan sati 3 bayan sati 4 bayan sati 7 bayan sati 12 da wanda ya kirga da sati da wanda ya kirga da kwana da wanda ya kirga ga wata matakai ne dai ake bi har a zo zuwa ga wannan guri din Allah ya samu dace
amin
thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ar-ruha Allah zai turo mala'ika sai ya tura masa sai hura masa rai wanda yake nuna cewa yake nan rai hura shi ake wani abu ne a jikin mala'ika ake hurawa ko kuma wani abu ne ake bawa mala'ikan ya hura yasa al'amarin ruhi abu ne da ya gagari duniya wa yas'alunaka 'anil ruh sai Allah ya ce qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila yahudawa sun ce larabawa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin ruh in ya bada ansa ba annabi bane abu uku suka bada labar tambaya ku tambaye shi in ya kasa ansa biyu ba annabi bane in ya ansa na ukun ba annabi bane ya tambaye su anin zilqarnain ko mutumin da ya zagaye duniya wane ne wa yas'alunaka an zilqarnain Allah madaukakin sarki ya bada labarin kishe shi da maghrib da mashrik har yanzu aljanna ko wani gari da yake tsakanin duwatsu guda biyu da abin da ya faru gare shi na ukun suka ce in ya ansa muku ar-ruh to ba annabi bane ba yasa Allah ya ga falasifa sun yi ta maganganu akan ruh malaman philosophy kuma ba za su taba samun ansa ba malaman addini su ne suka hakura iya abin da Allah madaukakin sarki ya sarantar da su kuma al'amarin ruh har gobe akwai rikitarwa a cikin shi so kaga kenan wani lokacin kana girma ne ruhinka yana girma tun daga tun kana cikin mahaifiyarka za a samu ka ruhi za a hura ku amma natan ba zai cakuɗi da nata ba nata yana zaman kanta nasa yana zaman kan nata kuma idan aka haife ka zaka ci gaba da amfani da shi sannan kuma duk dare Allah yana fidda shi sai dai ba a fidda shi gaba daya idan dare Allah zai cire ruhinka a ba ta dama ta fita ita ma duniya ta zagaya kamar su an fidda daga keji yasa a lokacin za ka ganka a China wani lokacin a India wani lokacin ka kai mota wani lokacin ka yi aure wani lokacin ka yi kaza baka san da yake faruwa ba a tare da kai wani ya zo haukan gadanka a yi tsira a yi rabon arziki a yi rabon kuɗi kana bacci baka san me ake ba Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ne yake karɓar rayuka lokacin da suke kwance cikin garin su waɗanda Allah aka rubuta musu mutuwa za su yi ra'in ya fita kenan wanda ba za su mutu ba kuma sai Allah madaukakin sarki ya dawo da ran a ci gaba da rayuwa kaga kenan fita yake yana dawowa kuma sannan in kana so ka auna wayayen sa yake akwai lokacin da tura suka hada suka ce to shi wannan ruhin ba za su dauki mejo a tsora mutum akan mashin da komai a game nauyin sa idan mutum ya mutu sai a ga nawa ne zai rabu da yana misali 67.7 kilogram in ya mutu idan ya da 67 daidai sai ya ce 2.7 din shine nauyin ruhi suna zan suna aunawa suna nan suna aunawa suna nan suna aunawa ran yana gama fita kawai nauyi ya karu so kaga kira wani abu ne a ce yana nan nauyi baya nan in kuma ya fita a ce nauyi ya karu haka akwai rigitarwa a ciki yasa ce wa ma'uti tun minal ilmi illa kalila in dai bincike za ku yi akan ruhi to ilimin da Allah madaukakin sarki ya baku bai taka kara ya karya ba wasu malaman kuma suka ce gori ne Allah ya wa yahudawa ku ne kuke takama da ilimi da bincike da zurfin ilimi ashe ma duk ilimin naku dan kadan ne har yanzu kuna tambaya akan ruhu ba ku san ansa akan ruhu ba wasu kuma suka ce kalubale ne Allah ya ba wa dan adam lokacin da dan adam yake kokari ya gano wasu siffofi da ayyukan Allah da wasu abin da ya siffanta kansa da shi cikin alqur'ani ga abin da muka baka nan hine da mun tsayarka a duniya gano shi in ka kasa gano ruhin da yake cikin ka za ka gano kuma siffa da take tare da Allah madaukakin sarki da haka ka sallama wa Allah ka bar shi wani hine zaman lafiya dinka fa yahuqu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat za umarta shi da kalmomi guda hudu bi kasbi rizqihi za a rubuta arzikin shi malamai suka ce dan adam shine yake shan wahala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wata rana yana zaune mala'ika jibril ya zo kama kunnensa yayi magana ko ya ji an kinsa masa magana a cikin ransa yace inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha yace mala'ika jibril ya rada mun ya gaya mun ba wata rai da za ta mutu sai ta gama tattala arzikinta baki ɗaya kaka sannan za ta mutu so wannan tun mutun yana wata hudu a cikin mahaifin shi za a gama rubutun arzikin sa kaka malamai suka ce ba ma iya imani ne cikakke akan arzikin mu saboda Allah ya kaddara arziki yana tafiya ne tare da sababi mun yadda cewa ajali dindin masallacin ba wanda yake da shakku za a kara masa sakan ko za a rage mai sakan ba wanda yake da shakku iya daidai lokacin da Allah ya dauka iya kai lokacin za a mutu amma me yasa muke da shakku akan arzikin mu me yasa idan gwamnati ya ce ba yi da kai kake da damuwa me yasa in chairman ya ce dai ne da kai kake damuwa me yasa idan aka zare kwano daga gidan babanka kake fada rai me yasa idan abokanka ba sa kake damuwa saboda muna ga kamar wai yunkurin da muke kamar shine arzikin mu Allah ya riga ya rubuta arzikin mu ba ka gani wani za a kafa jam'iyya da shi misalin da zan bada a jam'iyyance ayi ta fama ayi ta komai a hana shi ba abin da zai amfana a jam'iyya wani kuma yana can daga wata jam'iyya ya dura musu ahira amma kullum ana aika mai kudi saboda me shi wancan akwai arzikin sa kuma shi arzikin nasa yake ce kai da kana gurin arzikin banda kai a cikin arziki da haka shi ajali arziki Allah haka Allah rubuta shi kuma ba wanda zai mutu sai ya gama cin arziki din wani malami Ibn Athiyya ya bada wata kissa mai matukar ban mamaki a wajen arziki yace ba za a mutu ba sai an gama cin arziki irin fulani da suke tafiya mun san abin da suke bukata a daji inda rijiya take da ruwa in suka tattaru to duk inda suka sa gaba to akwai ruwa a gurin to wani lokaci da suka gama tattaro za su je ba ruwa ɗaya daga cikin makiyayan sai ya ce ni bara in fara yin gaba in shayar da dabbobi na in kimtsa in matsa kafin ku karaso dan kar a samu cinkoso da komai suka ce to sai mun karaso yayi gaba suna zuwa daidai gurin sai suka tadda ga dabbobin amma babu kiyaye suka yi ta kwarara kira suka yi ta kwarara kira sai san suka ji daga cikin rijiya yana cewa ana huna gani anan suka zo suka zura igiya da guga suka dauko shi ya ga labai ta fita daga cikin hayyacin sa suka yi ta dindinna cikin sa aka samu nono mai dimi aka bashi ya dawo cikin hayyacin sa saboda ruwa da ya sha da karkarwar sanyi to wani aka yi ta miki ka san gurin nan ka san rijiya ne aka yi ka fada cike to wallahi ni ma mamaki ne yace na haddace gurin ku zo ga yadda ne yace haka fa nazo kaga inda na tsaya na kawai sake zama haye fada saboda fada ta farko mamaki ta bashi da ya sake gwada hai sake fadawa yanzu da akai kokari a zaruhi ya mutu sai malamai suka ce me bambancin fadawa ta farko da ta biyu ta farkon babu agajin mutane a gurin amma Allah bai kaddara ya mutu ba saboda akwai guntun nono da ya rage ya masa a duniya sai da aka zo gurin aka dauko shi aka matsa cikin sa aka bashi nono kuma a rijiyar zai mutu sannan ya sake kuma rijiyar ya mutu yanzu da taimakon mutane Allah ya dauki ransa can kuma wato taimakon mutane Allah bai dauki ransa ba so idan zaka fada rijiya kana da guntun mukurwan nono da zaka sha a fiddo ka a baka nono ka koma ka mutu ya kake tsammanin da ranka da lafiya kana yau kuma arzikinka zai guje maka cikin ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da dan adam zai hau mota ko jirgi ya fita a guje wala arzikinsa ya dinga bansa da gudu kenan kan ya sauka sai arzikin nasa ya je ya sauka baka mamaki alhaza idan suka hau jirgi za su tafi aikin maka a cikin jirgin za a ba su ruwan zafi a ba su kofi a ba su ti a ba su abinci a ba su alawa duk da yaji Bature ya sa a cikin leda amman matsayi wadanda arzikin su ne za a hado su daga garuruwa da kauyuka daban kowa a bahi nasa ya matsa abin da zai matsa ya ci abin da zai ci in ya sauka a maka ya sha ruwan zanzan ya sha ruwan kaza duk arzikin sa ne yake yake maka idan lokacin abincin ka bai yi ba a maka ba za ka je wallahi lokacin da zaka ci abincin ka sannan zaka je maka wata kil dan idatan da za a hada a sarrafa a samar da abincin ka lokacin sa bai bai ka jira sai ka zance maka COVID-19 isolation an sa restriction an duk a lokacin abincin mutane ne bai ba Allah madaukakin sarki ya ajje so amma wannan kuma bai nufin duk da akwai arziki mutane su koma gida shi arziki Allah ya sa yana tafiya ne da sababi he da sababi za a samu arziki yasa shi kuma Ibn al-Uthaymeen sai ya bada wata kissa anan yace waɗansu mutane guda biyu za su tafiya a daji sai kai yace tunda Allah ya ce an rubuta arziki na kuma arziki na hannun sai to lani ba zan yi guzuri ba dan yace a kai guzuri Allah ya umarni da ruko da asbabi Allah bai bada arziki sai da sababi yasa malamai suke cewa da Allah zai bada arziki ba sababi da ya bana na Maryam eh duka take tsaye Allah ya turo mala'ika ya hura mata sai kuma ta samu ciki da Annabi Isa alaihi salam naƙuda ta kama ta fa ajaat hal makhadu ila jib'in nakhla qala ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jib'in nakhla ki girgiza wannan kututturan na dabino Allah zai zubo da ayyan dabino ta saqit alayka rubaban dahiya za a samu ayyan itace danyu nunnu ki dauka ki ci malamai suka ce to da Allah zai bada abinci ba sababi da Allah ya ba annabi Maryam yasa wani waƙe yake cewa alam tara anna Allah qala li Maryam wa huzzi ilayki an-nakhla tasaqatu raqbu wa law sha'a an tajnihi min ghairi hizbihi walakin kullu shay'in lahu sababu baka gani Allah ya wa annabi Maryam ta girgiza ita ce da Allah ya so sai ta cira ba tare da girgizar ba amma kamar na abincin aljanna yannina yayi ganye yayi ruhi ya gangaro ta har sai tun bakin ta kawai ka meka irin nan mara lafiya ka kira sai Allah ya ce a'a walakin kullu shay'in lahu sababu komai a gurin Allah yana da sababi yace ka dauka yace ba zan dauka ba Allah zai bani arziki yace to hikinan mu tafi to kai tunda ka ce ba za ka dauki abincin ka bari zan dauki na amma ba zan baka ba komai a dawo yace to na yadda da suka hawo ne suka ce to mu raba hanya shi wanda ya bi wannan line shi wanda ya bi wannan line amma kowa yana ganin kowa kuma dai in yayi ku za a iya jin me yake faɗa da haka da suka je sai suka yada zango wannan ya samu katuwar kabiya sai zauna a gindin da yake jiran Allah turo mala'ika da ruwa da abinci wannan kuma ya kunce da sai dauki abincin sa ya ci da haka suka wuni sai Allah bai ka arziki ba dare yayi yace jikin sa ya fara rauni Allah bai ka arziki yace to kaga fa idan wani abu ya taso cikin wannan daren yayi kaina ba abin da zai iya yi tunda karfi ya kare sai yace abin da yafi alheri in hau kan bihiyar ukwana da aka sai haukan bihiya ya kwana saboda kare zaman to abincin wani wanda shi yana gindin bihiya yana kaɗan da gare wai tun asusu ba sai ga wasu mutane sun zo suka sake yada ayari a gindin wannan bihiyar ta kamar karatun sa zai kai kenan ko yana sami yana kallon sai ga sun baje lidojin abinci da kayan arziki da wai suna tafi da alhamdulillah Allah ya kawo arziki yana kallo suka ci suka gama dina suka yi komai da suka tashi tafiya ba cikin kusan awa biyu yana tsarin hakuri sai ga suna tsuntsunce har abinda suka zuwa suna tsuntsunce suna zuba a laila suna daurewa yana daga sami da zaka daga kai suka gano mutum suka ce to wannan ina ji abinci yake da bukata sai suka rage masa guntu da suka gama suka tafi ya sauko sai ya ci abinci sai yake ta dan uwansa kana kallo yanzu Allah ya ka arzike shi a'a ina jin ka kana so wannan so wannan in da kake to hele sababin da ba kai ba da kulle kan za su alida su tafi da shi kuma daidai yake da dakko abincin da za ka yi daga gida ka fito da shi so arziki Allah ya rubuta arzikin mutane amma yana da bukatar ka motsa yawan motsin ka yawan da Allah ya ajje arzikin ka ko yadda Allah ya rubuta zai baka kuma ba wani motsi da za ka yi ka zo da abin da Allah madaukakin sarki bai rubuta ba za ka biyar da ka ga fafutuka da fama da zama da yaki halal da yaki haram iya abin da yake naka iyaka za ka samu ba za ka taba alfuci abin da Allah madaukakin sarki bai baka ba za ka yadda muka yi imani da ajali to ya kamata mu yi imani da arziki arzikin a rubuce yake don haka kada ka yadda wani ya saka bar addininka kada ka yadda wani ya lalata maka mutuncinka kada wani ya lalata maka martabarka kada wani ya rulakanta maka addini a saboda arziki arzikin an rubuta tun kafin ka fado duniya duk yadda ake cewa mun wa duniya da yawa ko yan adam suna da yawa amma resources din suna na yan kadan an ce dan adam yana karuwa resources suna raguwa amma har yanzu ba wanda yake kwana wani bai ci abinci ba duk yawan mu da bakunan mu yanzu na muka fita kalli yawan mu cikin masallacin nan Allah kadai zai iya fada duka dai mu nawa ne banda wanda suke waje amma duk wanda ya fita yana da abincin da zai ci kuma kallon gona kan garin nan dan Allah wanda yana kunan abincin aka aje za a ci da safa za a ci da rana za a ci da daddare akwai kuma abin da suke jira a gidan naku sai kun gama ci ma kun shiga kwanciya bera ya fito ya ci zaba ta fito ta ci kiya hi ya ci sannaka ya ci kiya zama mu ya ci Allah kadai ya san abin da zai ci kafin ku gama in kun gama kun tura kwata da kenke su da tsutsa da sauro da wasu masu ci nasu wannan jira ban arziki wani abin duk an gama dorawa a bola an gama tura a kwata an dauka an kai gona ka tada jan kiyani fur a kan sa shi ma nasa arzikin yake ci banda Allah ba wanda yake raba wadannan arziki to idan muka yi imani da ajali to ya kamata mu yi imani da arziki mu yadda Allah ya rubuta shi bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi za a rubuta ayyukan dan adam wa shaqiyun aw sa'idun za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito sahabbansa suna zaune zahiri na faɗi hadisi ina ji anan mako ya fito da littafai guda biyu yace wannan littafin na yan aljanna ne kowa da sunansa a ciki har da ni insha Allah da mai so kuma in ya ce amin yawa yace to wannan da sunansu da sunan iyayensu da sunan kabilansu su ne a cikin wannan littafin Allah ya rubuta dukkanin su yan aljanna wannan littafin yan wuta ne Allah ta ba mu ba iyayenmu ba abokanmu cikin shi yace su ma an rubuta da sunansu da sunan garinsu da iyayensu da kabilansu an rubuta a ciki ya tattara sai koma gida mahabbar jikin sai sai ko kai ne za a ce maka ai an gama sa waɗanda za su samu promotion an gama ga mutum 70 da promotion ga mutum 70 ba promotion promotion ba kadai sai ka shiga banki na dar 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 sai ka ji ana buga wani dutse da Allah ne wannan zaman da aka yi da ni a ciki ko babu saboda kana so ka samu nutsuwa kuma jikinsu da ya yi tagi da suka fito suka ce manzo Allah tunda dai an gama har an rubuta an yi stamping me yasa kuma za mu kimbara ko Allah da ayyuka ko kowa ya koma ya zauna ya dogara in dan aljanna ne fa ya amalu bi amali ahli aljanna in dan wuta ne fa yasriqu alaihi alkitab yace a saddidu wa qaribu ku nemi wafaka ku nemi kusanci zuwa ga ubangiji fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu kowanne Allah zai hore masa abin da ya halice shi domin sa sannan aikin kaga kana aiki irin na yan aljanna wannan alama ce ta cewa watakil Allah ya halice ka dan ayyuka irin na yan aljanna akan samu daidaiku mutum yayi ta aiki irin na yan aljanna amma alitafin sa dan wuta ne saboda wani abu da Allah ya bari a zuciyar shi akwai mutane da Allah bai yadda zukatan su ba za ka diyyar ta suka yi fafutuka da fama da komai idan an zo ƙarshe zaka tada sun zame fa tazilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah wata kila sai khutubar da zamu bude daga wannan fatin insha Allah ta'ala ya ake fata zilla qadamu ba'da subutiha wata kil akwai wani mummunan abu da Allah ya sani a zuciyarka zaka yi ta fama sai ka zo karshe sai Allah ya yaye wannan sai duniya ta ganka a zahiri yasa manzo Allah sai ya bada labari ga wani mutum a filin yaki duk inda arna suka taru suka hada karfi da ya jira gurhe ga ya tarwasa sahabbai suke ta mamakin sai da ta wani ahi kada hiyar shakin ma manzo Allah ya ce kuma dan wuta ne to sai abin ya ba mamaki ga mutun yayi imani yayi kaza kuma yana bajinta a filin yaki kuma ana cewa dan wuta ne sai wani sahabbai ya ce ni ko wallahi sai na ga da ya wannan mutumin za a kare me yasa manzo Allah ya ce mu karbo sai daga nan na dinga makin din shi har sai na ga abin da Allah ya wa ya kare abin ko a filin yaki ko ba a filin yaki bai ce na rantsa da Allah sai na ga abin da zai kare yace bacin duk yayi bajintar da zai canda arna suka gane wannan hine yake mutu barna sai aka sako wani mahi sai ya kafa zafin mahin da radadi sai kasa juriya sai ya dauki takofin sa ya taka ta a cikin kasa sai tahi ya hau dinin takofin sai a cikin sa ya tafafa ta fito sai ya mutu a haka wannan mutumin yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗi sai gaskiya ya dalilta manzon Allah yace na shaida ka annabi ne sai ya faru da ma kana da imani yace a abinda ka faɗa yanzu na sake gaskata shi ga abinda ya faru ga wannan da ka bashi labari kaga wannan a zahiri aikin aljanna yake har ga a filin yaki har ga a jihadi har ga yayi kokari amma ƙarshe ne ya kasa yin hakurin wata jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya bashi kuma sai ya mutu a cikin aiki irin na wanda suke kashe kansu malamai suka ce ta'awilin shi Allah ya ce wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima to shi a karan kansa shi ma mai imani ne saboda haka shi ya kashe mai imani hi a karan kansa da kansa dan haka Allah ya dauke hukuncin wanda ya kashe sai ya dora a karan kansa haka wasu malaman suka faɗa da kuma abinda Allah ya barwa kansa sani ko wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaida mana mun sani ba idan Allah madaukakin sarki ya sanar da shi da haka kenan shi yasa malamai suke cewa al a'malu bil khawatim ayyuka ana auna su ne da kashi yasa da yawa idan naji mutun yana bada labari ai da mu ne muka wa sunna hijima har yanzu abin tausayi wallahi duk wannan sunan da aka yi tafafutuka akwai wanda an kashe su wasu an harbe su wajen an musu duk abin da za a musu a wajen wa'azi yanzu ya ga ya koma hiririta ai mu ne da kaza da kaza ai ba a magana da a musulunci me kake yanzu hin abin da musulunci yake da bukata har awa ta karhe da Allah zai dauki ranka in dai ka ambaci da to akwai matsala shi yasa yanzu me kake yi da haka idan ka shekara 30 kana adalci shekarar ka ta karhe rahin adalci yanzu yanzu ake lissafi 30 din ba ta da amfani dan haka in ka shekara 30 kana limamin unguwarku yanzu sai ka zama to mai gidan karuwa da me za a yi lissafi da gidan karuwa wannan littafin an gama da shi dan haka duk yadda mutane za su ba su da mafuka sai sun ga mala'ika daukar rai su yasa za ka ga malgabata suna jin tsoro suna samun damuwa za ka ga suna addu'a Allah madaukakin sarki kar ka jarrabe mu da kafirci a lokacin mutuwa da yawa sai an zo mutuwa mutane suke zamiya wallahi da yawa sai an zo mutuwa suke samun kalubalen rayuwa dan haka wannan fayasbiqu alaihi alkitab abun tsorori a cikin hadisi din wallahi mutane su yi taka tsantsan su yi ta addu'ar manzon Allah da kuma abin alqur'ani an fita ya karanta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ko sabbit qalbi ala ta'ati Allah ka tabbatar da mu akan biyayyarka Allah ka tabbatar da mu akan addininka wannan wallahi addu'a sai da baka da mafita ka dinga yi ta sai Allah dauki rayuwarka duk yadda kake tsammani ka tsallake baka tsallake ba in dai ba ganinka ba kai ka wuce sirati to baka gama ba Abubakar Siddiq yace idan Allah ya tashi alkiyama aka raba mutane aka ce kowa ya tafi aljanna aka sa ni cikin yan aljanna yace ni a yanzu ina ji bani da aminci idan dama ta shiga sai hakunta ta data wannan shine cikakken imani wallahi amma yanzu da yawan mu kawai daga mun ga an zama ahlus sunna ana sallah ka haddace qur'ani da 40 hadisi da ayoyi kaza da waye zaka iya da ka fassara 7-8 cikin alqur'ani sai ga mutum hima zama akarmu kallah zama ustazu he fatawa he raba mutane a su wani yan wuta ne su wani yan aljanna ne shi kawai yana ganin dole mu Allah bai aljanna ba yadda zai ba haka bane al'amarin ubangiji ba wanda Allah bai jarrabawa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu in kana matsalan tsammani ilimi ne to Allah sai baka labari akwai mutumin da Allah ya bashi ayar amma ya fita daga cikin ayar ya bi son zuciyar shi Allah ya ce da na so da wannan ilimin sai in daga shi amma ya nemi dawwama ne a bayan ka Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas in ka taba shi yana fada in baka taba ya fada yake so idan kana ta kamar ilimi ne Allah ya jarrabu masu ilimi in kana tsamanin tsammanin takawa ne da tsoron Allah Allah ya jarrabu masu takawa da tsoron Allah in kana tsammanin an haife ka a cikin musulunci da yawa an haife su a cikin musulunci sun zame in kana tsammanin wayo ne da dubara da wasu fi kawai da dubara dan haka babu abin da zaka iya yi sai dai ka sallama wa Allah madaukakin sarki la malja'a wa la manja minka illa ilayka fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin duk wanda ya tahi tsira da gudu to ya gudu ya tafi inda Allah madaukakin sarki yake wannan shine zama lafiya din mu hatta ma yakulu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yazduku anil kitabu fa ya'malu bi amalin nari fa yadkhulu ha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin nari hatta yakulu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yazduku anil kitab fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhulu ha wannan kuma kishi ya daya ce wannan shi ma tarihi da littafai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo da bayanai da yawa da mutanen da sun rayu cikin arnanci akan gadan mutuwarsu anan da suka yi imani kuma Allah ya ba su aljanna ina ji Usama bin Zaid ya tabbata a yaki wani arbehi kuma da muka samu kihiyar wancan ya bi musulmi ya musu illa da yaga kana bajinta da bi ko sai kare kan ko ina yawa musulmi fata-fata Usama dan zari ya rintsahi ya daga takobi zai sara masa sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko sai sauke masa takobi ya mutu yayi kalmar shahada ya sare shi da aka gama yaki aka zo ko ana bada labarin irin abin da ya faru a filin yaki sai ai ni wannan arnan da yake wa mutane barna sai da nin tsaki ya tabbatar ba inda zai shiga sai kalmar shahada ni ko na sare sai manzo Allah ya ce a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah wa kaifa taf'alu la ilaha illallah idza ja'at yawm alqiyamati tukhasim yanzu bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi to ga kai da la ilaha illallah idan ta tsakkame ka a ranar alkiyama mutun ya imani ka kashe shi yace mai metawa a qataltahu ba'da an kana la ilaha illallah yace wallahi da manzon Allah ya maimaita kalmar ya maimaita sai naji ina ma ban musulunta ba sai bayan da akai wannan yakin ne na musulunta saboda tashin hankalin da na gani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da manzon Allah yake bahi irin wannan kare yake maganganu akan shi ka ce masa ba dan aljanna bane mu tambaye ka mai fatawa to aka ga dukkan abin da ya kare yanzu kai an zo tafiya kuma yayi la ilaha illallah kuma an kashe shi a bayan ya ce la ilaha illallah dai daga cikin arna da suka nuna manzon Allah kiyayya sai da manzon Allah ma ya tafilin yaki aka shata daga sai ga da dubun da kiyaye ta banza ce ya san zuciya ce yayi la ilaha illallah ya haudo ki ya tafi filin yaki ya shiga sahun musulmi aka yaki da shi aka masa raunuka yana kokarin mutu ana duba sai su su gane sai kai mun baro ka a gida arne kana al'ada da musulunci yanzu kuma ga ka a cikin sahun musulmi za a kashe ka me ya faru yace wallahi na wa zuciyata ne fada nayi imani da Allah nazo in taimaka wa al'ummar musulmi amma ku ga yawa manzon Allah ina gaida shi ina masa jinjina Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar shi yanzu yake cewa dan aljanna bane ba da bai hudan da yake hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hude ne amma zai hido gidan manzon Allah ake yi masa hidima da komai bai taba imani ba har sai da yazo na rahin lafiyar mutuwa manzon Allah yake duba ya duba halin sa ya tabbatar wannan mutuwa zai yi sai ya taba kansa ko ya taba cikin sa yace ka ce la ilaha illallah ya da kai ya kalli mahaifin shi shi kuma mahaifin sa ya san waye manzon Allah ya arifunahu kama ya arifuna abna sai ce abi abul qasim kai biya ga abul qasim gaskiya yake ga maka yaron ya faɗi la ilaha illallah sannan ya cika kaga duk wancan yahudancin da akai ya ci saka sannan mu musulmai mu ne he a ga kara ake musulunci kuma he an zo ƙarshe sai a yahudanci wani he ya yanka kek kuma he mutu a cikin dara ko ba haka ake yi ba wani he ya gama tsofansa ya komai Allah bai arziki he gani tsofai tsofai yana zuwa yana yanka alkaki yana yanka kek wannan abun akwai ciwo wani Allah hore masa arziki ya hore masa sai an zo aure ya gani da hida mata da maza suna tika rawa babban rahin mutunci wa a rika sawa kuma kowa yana gani a sa a status a sa a Facebook wai dan Allah ku yi sabon Allah mu a koyi he kun zo kun nuna wani ya kama amaryarsa yanzu nan haka daga wani yi har amarya ya kama ta sa jambaki jabo jabo ya mata kiss kuma aka daga shi ma ya dauki jambakin jabo jabo a bakinsa kuma aka nuna wa duniya ranan kuma aka ce an ci gaba su ko abokan amarya da biki biki suka dauki amarya suke jefawa sama bani ba ko na'am to kaga wadannan duk mutane suna cikin musulunci amma sai Allah ya ba su ta dama daga ƙarshe sai su saka aikin musulunci su dauki aikin arnanci kuma gani suke kamar za su tsira da yawa sun mutu a ranakun auren su mazan sun mutu mata sun mutu so yanzu akalla duk ku kaddara kun yahudancin da nasarancin da aikin mutanen farfa kafin akai amarya ko kun kai amarya kuma yanzu kai asirahe kuka mutu dan Allah ya kuke tsamanin Allah zai tashe ku dan Allah Allah ya hore maka kai shekara 30 ko 40 kana taro kai da kabo ba kai aure kuma kabo kai tabara da iskanci kuma sai aka kai maka amarya a bayan kun yi saban Allah da tabara da lalacewa da iskanci kuma dan Allah wa mutane suke bata lokaci Allah ba da zuriya ta gari na garin yace ai da za su yi bikin fa guduwa suka yi dawo ko kuma sai Allah ba su da a gari a dan dawo za a ba su eh ko ba ka bane ba da mai martaba ya sa doka da majalisar su ta da doka an hana mutane su guduwa su tafi da tankarkar su tafi ina ne su tafi ina ne daga birni sun tafi jama za su yi saban Allah kuma su dawo gari Allah ba su da a gari dan gari da na gari neman sa ake a cikin gari dan haka ya kamata mutane mu ji tsoron Allah wannan maganar fa yasbiqu alaihi alkitab aw wata riwayar fa yaghlibu alaihi alkitab littafin ne zai gagare yayi galaba akan sa to mutane su ji tsoron Allah su yi ta kafan sa a gurguje wannan hadisi in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman har zuwa karshe malamai sun gina hukuncen hukuncen fiqhu akan shi wasu suna ganin cewa idan mace ta mutu ko idan mace ta yi bari lokacin da ta yi kwana 120 nufa alaka mudgha kuma yurtaru ilahi almalak ko so idan aka turo malaika ya hura masa ne daga ranar lissafi ya fara sai malamai suka ce to idan za a yi lissafin nifasi za a yi lissafin nifasi ne idan an samu na 43 idan za a kirga idda za a kirga ne idan an samu wannan nifasi uku din idan za a samu umul walad za a same ta ne idan an samu wannan 40 din guda uku ma'ana wanda miji ya ma matarsa ta samu juna biyu ta samu juna biyu an gantar da juna biyu sai ta yi bari kwana 30 ba bari bane duk wannan jinin da za ta budda jini ne na rahil lafiya bai da hukunci a wajen malaman fiqh ba jinin nifasi bane da haka duk matar da ta yi bari a irin wannan kwanakin ta daina sallah to tana taba aiki ne na arnanci ko da bata sani ba lokacin da na faɗi wannan a makarantar matan aure naga hankalin su da yawa sun ya tashi da yawa mata sukan dauka idan sun samu ciki sun yi bari to suna da hukuncin jinin biki ba haka bane da wacce take da wata daya da wadda take da wata biyu da wadda take da wata uku da wadda take da wata hudu daidai ma idan ba a hura ran ba idan ta yi bari ta zubar da jini ne banza ta zubar a ran nan mahaifa yi sallah sai ta yi azhar sai ta yi la'asar idan ya samu kwana 121 an hura masa rai sai ya bare a ran nan to a ran nan ne za ta shiga cikin masu nifasi idan ta shiga cikin masu nifasi to dan da aka haifa malamai suka ce sai an wanke shi a mai likafani a mai sallah abin da ya yi a makabartar musulmi abin da ya fi cancanta a sa masa suna a yanka masa rago a dama bai zo aya mace zo da mu hina ya bari ko in dai ya wuce kwana hudu wannan suka ce in son samu ne a masa wannan a wanke shi a sa masa in ya wuce wata hudu a wanke shi a sa masa likafani a mai sallah abin da ya yi a makabartar musulmi a sa mashi suna a yanka masa rago to amma don lokacin har katan dama da aka haifa ana gobe suna dan ya mutu ya bari alhamdulillah an hutar da shi ba zai kara gobe ko gara da Allah ta muke ya mutu tun da wuri ba ka bane wai an ya mutu din ma a wasu malaman suna ganin abin da yafi dacewa shine a sa masa suna a yanka masa rago idan an tashi a gobe alkiyama ya sunan ka ba ka masa suna ba ka so a ce danka ake kiransa bari bari da ka idan kana da suna da kake so a ramu kanka sai Allah sarki Allah ya sa ya faɗo a mace Allah sarki Allah ya jikan Ahmad in bakwai ta zaga ni a yanka masa rago uwar ta ce da abokai da waye da herdin abin da wanda suka fi hini abin da yafi dacewa sannan idan bai wace mai gidan ya kwanta da ita dan ya fito a irin wannan halin to ita ma ta zama ummul walad la tuhabu wala tubau ba za a yi kyautata wala ba da ba yana mutuwa kuma ta samu cikakken yancin ta haka wacce take idda in akan samu irin wannan barin in ba a hura rai ba mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa idan ba a samu wannan ba to ita ma ba ta yi gama idda ba sai ta koma lissafin kwanaki ta mutuwa ce ko ta sake idan kuma ya kai gurin da aka hura masa rai to shikenan ta gama iddarta ta mutuwa ko ta sake idan umrul walad ce ta samu cikakken sunanta sannan malamai suka sake bada wani hukunci ana iya zubar da ciki idan bai cika waɗannan ba duka dai mazhabi wanda yake mafi kyau mafi zama in ba da larura ba in bai cika waɗannan wata hudun ba musamman a 40 ta farko idan an zubar da shi suna ganin matsalar kadanci amma idan ya cika wannan gwatakin hudu aka hura masa rai ka kashe shi to ka kashe mu'mini duk da ba za a maka hukunci irin na kisasi ba amma haramun ne bayan an hura rai a kashe abin da yake cikin mahaifa amma idan da larura a bari naji ibn al-usaymin da yake magana daidai wannan gurin sai yake cewa ko likita ya auna ya fada ya ce barin wannan dan zai iya kashe mahaifiyar yace ba za a cire shi ba saboda zure ne guda biyu da ran babba da ran karami wannan ne yafi daraja na me yasa na babba yafi daraja to idan kai sulan mutum ka iya kashe shi ko a kashe shi saboda kai sai yasa malamai ibnu usaymin yace shi a gurin sa ra'ayun fasid gurbataccen ra'ayi ne likita yace idan an bari zai kashe uwa a zarihi a kashe shi yana ganin bai gamsu da wannan ra'ayi ba a bari a ga abin da Allah madaukakin sarki zai hukunta saboda wannan kai tsaye rai ce rayayya mai rai mai limfahi za a kashe so ya kamata a samu dalilin shari'a ba da dama a kashe shi yana ganin ko likita yace a saurara a ga abin da Allah madaukakin sarki zai hukunta to amma dai malamai suna da bukatar kuma su kara bincike a nan gurin wanne ne ra'ayi asal na dai rawaito abin da na san na taba ji bisa amana ta ilimi in ya halarto a faɗe shi to mutane su yi taka tsantsan su daina kokarin zubar da ciki fararwa da kaza matsawar ba da wanda dalili da shari'a ta tabbatar akan shi ba abinda muka faɗa zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امر بي تنبيرنا ان ساتما ودا تمالن يا يا حكمتين زبد da ciki bayan cikin ya kai kwana 40 an yi magana akan shi ko eh to yayi rubuta tambayar ni kuma har na amsa tambayar wallahi ta'ala alam to muna addu'a kamar yadda muka faɗa cikin karatu daktar da ya rasu Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta mashi dukkan sauran malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya su Sheikh Ja'far su Sheikh Muhammad Awar Albani da dai duk sauran malamai da ƴan uwa da suka riga mu gidan gaskiya tun daga farko da wanda muka sani don sani ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka gafarta musu malamai da muke raye da su a yanzu suke bada gudunmuwa suke taimakon addini ubangiji kai riko da hannayensu ka taimake su ka tsare ayyukansu na alkhairi Allah ka samu rayuwa dukkanin mu cikin rayuwar musulunci mu mutu muna rayuwar musulunci shugabannin mu da sarakunan mu da mai martaba sarki ubangiji Allah ka kara musu lafiya Allah ka tsare imaninsu ka tsare ayyukansu Allah ka sa mu kyakkyawan karshe baki ɗayan mu Allah ka dukan iyayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya musu irin yadda suka ji tausayin mu muna kanana Allah ka sa sakamakon su gidan Firdausi tashin hankali da muke da ku a cikin wannan kasa ubangiji Allah ka kawo mana dauki Allah ka ba mu zaman lafiya ubangiji ka yaye mana tsoron da muke ciki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin